Sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka jibanci zaman lafiya da samun ci gaban al'umma. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zai yi duba ne da yadda yanke hukunce-hukuncen zabe da aka gudanar a shekarar da ta gabata suka kawo rudani a majalisar dokokin jihar Plateau.
A democracy mun sani cewa akwai legislature, akwai judiciary, akwai kuma executive government. Dukkan su nan uku ba sun hada hannu ba, ba yadda democracy zai ta ci gaba. Me yake zai yi ya hada kan mutane don a samu a ci gaba?
Yan PDP guda 16 da aka ci zalunsu ne saboda sun ci zaben su, amma sun ce wai maganan wai dama kaman kana so ka aure mata sai a ce wai kai kai guntu da yawa bai kamata ka aure wannan matan ba, kuma matan tana son ka sai a ce technicality wai kai kai guntu wai ta fi kai an ta wai wani abu haka.
Tun bayan yanke hukunce-hukuncen da kotuna suka yi kan zabuka da aka gudanar a shekara ta 2023 inda kotun daukaka kara ta sauke ƴan majalisun dokokin jihar Plateau 16 waɗanda suka ci zabe a ƙarƙashin lemar jami'iyyar PDP. Saboda a cewar kotun jam'iyyar ta PDP ba ta da zababbun shugabannin jam'iyya a matakin jiha. To sai dai hukuncin da kotun kolin ta yanke a shari'ar gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya sha bamban da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke, inda ta ce jam'iyyar PDP na da zababbun shugabannin jam'iyya don haka ta bar shi kan kujerarsa. Lamari kenan da ya janyo shiga wata kotun, inda ƴan majalisu da aka sauke da shari'arsu ta kare a kotun ɗaukaka ƙara suka ga kotun bata musu adalci ba, suka nemi a sake waiwayar hukuncin. A gefe guda kuwa kakakin majalisar Gabriel Dewan, wanda doka ta bashi damar rantsar da ƴan majalisar, bai rantsar da ƴan majalisa 16 na APC ba kamar yadda kotun ta ayyana, saboda a cewarsa ya sami umarni daga wata kotun na dakatar da rantsarwar. Tun kusan watanni hudu kenan majalisar dokokin ta kasance a rufe, in ban da ƴan majalisu takwas da hukuncin bai shafe su ba, su ne ke tattaunawarsu a asirce. Ambassador Dan Ladi Wuyep, shugaban kungiyar dattawan jami'iyyar APC a jihar Plateau, yace tunda kotu ta baiwa ƴaƴan jami'iyyar APC 16 kujerun majalisar, kamata yayi a rantsar da su.
Na PDP kotu ta riga ta an gama da su, su magana su dawo haso batun da babu IC governor in ma ya gane siyasa ya ba su liaison officer ta constituency na su inda sun contesting ai muna da doka kasa wayannan tabbatacce ne kawai ya kamata a rantsar da su kawai su ci gaba da aiki. Chief governor ya san cewa in ba tare da haso batun da kin ba ai aiki ba zai tafi ba ki daidai ba, in shi kakaki ya yarda ya rantsar da su sai mu sai da zamu yi musu magana a samu zaman lafiya don damuwar mu Plateau sai ta ci gaba ne.
Duk da yake kuna da bambancin jami'iyya, wayan suna APC wayan suna PDP, ta yaya za ku haɗa kanku a matsayin dattawa na Plateau gaba ɗaya domin a samu maslaha ga wannan rikici da ake ciki?
Komun so gwamna shi ne shugaba gaba ki ɗaya. Yau in gwamna ya kira elders na Plateau State ko na party na mai kira PDP ya kira APC, mu zo mu zauna mu duba yaya za a yi a cikin wannan magana don a samu cin gaba. Ai mu zo mu tafi, shi ne ke da su ne suke da gwamnati ai. Mu kuma muna nan a juye domin mu ga cewa Plateau State ta ci gaba. In gwamna yana son Plateau State ta ci gaba, don ya samu wuri ma ya yi aiki ma mutanen Plateau. Ai dole ne ya yi matakin da zai hada kan wayannan bangarorin duka da eldersin da wane ne kuma a rantsar da yan hasu assembly din nan. Duk wanda sun ci gaban Plateau ne, duk abin da ake yi din nan duk a ga cewa Plateau ta ci gaba. Duk wanda suna neman magana rikici a tadda wani rikici a nan, a tadda wani rikima a nan, to ba mutanen da suna so a samu cin gaban Plateau bare.
A bangare guda kuwa babban mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan dabarun sadarwa Honorable Timothy Golu yace ai banda wancan hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke, akwai waɗansu ƙararraki da ke gaban waɗansu kotuna.
Kin gani demokradiya muke, demokradiya kuma ba mulkin soja bane ko na mutum daya wanda za a iya a ce ga abin da ke zuciyanka sai ka fade shi ko kuma a yi shi yadda kake so a yi mutane sun je kotu aka kai appeal court court na appeal ta ce mutane 16 na PDP a fitar da su a majalisa a dawo da wayancan na APC su ma 16 har INEC after some time suka ba su takardu da suka dawo kafin a zo a rantsar da su a watan 1 kwana 13 da watan 1 sai kuma kotu suka kawo abin da Turawa suke cewa restraining order mashi kakaki saboda kada ya rantsar da wannan mutane saboda akwai waɗansu masaloli kuma a ƙasa kin gani masalolin kuma kotu ne kuma sun je sun yi na amda masalolin nan saboda akwai waɗansu kuma wanda su ma masu neman majalisan 13 na Labour Party wanda ba a sa logon su a cikin zaben da aka yi shekaran da ya wuce ba su kuma sun gani ya cuta ne musu ba yi musu adalci ba ana nan ana shirin zabe sai a ce ba sa logo nasu ba suka je kotu kotu ta je ta ba su wannan na amcewa INEC ta koma ta je ta sa wannan logo nasu kafin a yi zaben INEC ba ta je ta yi na'am da wannan ba ta yi wannan abun ba wannan mutane suka koma kotu sun ce da yake da kun ba da umarni INEC ta je ta yi wannan INEC ba ta yi ba gashi wancan wato an ci zalin su kenan ba za su yarda ba kotu ta hana kada a rantsar da wannan mutane sai an koma an musu zabe to kin gani kakaki ba abin da zai yi sai dai yayi na'am da wannan injunction injunction din ma ba guda daya ba guda biyu akwai civil society group wanda su ma suka je kotu sun samu injunction kowa fa ya damu da abin da yake faruwa wannan lamarin a kotu ake yin sa duka ba wanda ake yin sa a filin ball to kin gani demokrasiya kuma tana bin dokoki ne to yanzu ga inda muka tsaya kenan
to amma da yake duk wannan matsaloli suna kotu ne ya kake ganin ita kotun nan ya kamata a warware wannan matsaloli saboda kusan za a ce watannin nan an yi ba bangaren majalisa kusan demokradiya bai cika ba kenan shi gwamna yana gudanar da aiki ba mai duban me yake yi da me yake kashewa da sauransu
ai an yi budget majalisa ai sun sha sun duba kasafin kudi aka yi kafin wannan abubuwan suka faru so gwamna ba fara spending wani kudi without the approval na House of Assembly ba akwai abubuwa da yawa kan wanda ya kamata majalisa ta dinga yi ai majalisan ba wai ba ta zama ba ko za su sun yi makabu sun yi zama wannan satin za su yi zama according to abin da suke shiryawa
mutum takwas din nan kenan kawai na sauran
mutum dole mutum takwas ne su yi zama saboda mutane takwas din su ne representatives na mutane a yau so ko mutane biyu ne ai za su ci gaba balle ma su takwas ne takwas din kuma is one third of the total house mutane representative na Plateau State 24 ne yanzu ba wani bane ya hana kotu ne gaba daya ai da akwai house din 24 ai kotun ne tazo ta kore guda 16 sai kotun kuma tazo ta hana 16 kan a rantsar da su to kin ga wannan ai bai shafi gwamna ba gwamna shi ma yana son a cika house yayi aiki da su yanzu gwamna yana aiki da wannan guda takwas a cikin takwas din babu guda daya na party na gwamna gwamna shi yana PDP babu member daya a cikin PDP amma yana aiki tare da guda takwas daya YPP wato kakakin guda 7 kuma yan NPC amma kin ga baki taba kin ji wani hula balu a bakin su ba
tun watan Nuwamban da majalisar ta kulle kofofinta lamura da dama sun auku musamman hare-hare da yan bindiga suka yi ta yi akai-akai wanda ya halaka rayukan ɗaruruwan mutane amma ƴan majalisun ba su zauna don gudanar da haƙƙinsu na samar wa al'umma mafita ba Mr. Pam Danchal Toy yace kamata yayi majalisar ta duba koken mutane
ni a matsayina na malami a makarantar secondary abinda na iya duba shine duk abinda yake a ƙasa ya kamata a duba saboda a samu hanyar da za a dawo da su don su gudanar da aikinsu daidai yadda ya kamata saboda yadda a gashi a jiha mun dan samu masaloli a Bokkos da kuma Mangu kuma har wa yau ana samu jefa-jefa to ba majalisa kaga an ce wai 2H are better than 1 majalisan mu muna da su wakilai guda 24 to yanzu duka an rufe ba wanda suna tone-tonen nan saboda haka zai kawo mana ja baya sosai saboda haka muna roke gwamnatin Plateau da kuma duk wanda dai suna da abin da za su iya su yi a kai su hadu da sauri a yi abin da za a yi a dawo da su kuma ina so mu bar maganar siyasa a gefe mu duba dukkan mu daya ne saboda bambance-bambancen party ko wani abu kaga naji dadi daga sama shi shugaban kasa bai duba irin wannan ba shi yana amfani da duk wanda zai masa aiki ne to haka ma a jihohi mu manta da zancen party a zo a yi aiki duk yan majalisa sun dawo su yi aiki saboda cin gaban plateau
shi ma mai fashin baki kan lamura kuma lauya Santos Ayuba Larab yace masu ruwa da tsakin jihar na da hurumin sasantawa
domin kotu na gaban kotu akwai yanda za a iya zama a ce ma kotu za a withdraw in wannan case domin wayannan mutane sun yadda za a yi tafiya ta kai and cause will grant that because of course zancen kotu kotu tana son a yi zaman lafiya ne ba ta son a yi fada san kuma abin da ya dace shine an zabe su ba zabe su ba kotu ta ba su dole ne mu ma mu nuna cewa matsayin kotu ba abin da za su bar da shi bane
menene hasashenka ga makomar majalisar dokokin jihar Plateau
ya kamata a yi zama ne ba zancen jam'iyya bane zancen kasa ne Plateau za a iya neman jigajigen jam'iyyun da gwamna zai iya kuma yi facilitating domin shi ne shugaban kasa na Plateau shugaban kasa jiha IPAC wato Interparty Advisory Council da wanda ma aka cire su da wanda suke nan yanzu da wanda suke wajen da wanda suke so su dawo to ku yanzu wannan abin ta wuce kai ne ni ne jam'iyya a zauna a ga yanda za mu ci gaba
me wannan yake nufi kenan a ce ana gudanar da harkokin mulki gwamnati tana gudanar da harkokin ta ba tare da yan majalisu ba
bisa ka'idan dokan kasa bai kamata ba shi shugaban majalisa shi ne ya daga zama ya daga zaman cewa na daga zama sai ran da na kira yanda ake kira no sinner die kuma ba wanda zai iya kira sai ran da shi din ya kira in kuma maganar tana kotu ba wanda zai iya kawo ya ce dole su shiga sai kotu sun ce kai speaker ka sa su ka rantsar da su kinga masalan kenan misali yanzu shine mutane ne suke wahala kuma wahalan da ake ciki shine ba su da wakili da su ce siya musu
yanzu kuma bari mu saurari tsokaci kan batun
tunana Bashir Musa Sati tsohon sakataren jam'iyyar APC na farko wanda yafi komai muni shine asarar haɗin kai an dada farraka mutane wannan yana ja nan wannan yana ja nan wanda wannan tafiyar ko ba za ta taimake mu ba na biyu akwai ayyuka wanda ya kamata a sa su ƴan majalisar su yi wanda aikin su ne su dinga checking executive ba za su yi ba yanzu domin ba su da wajen da suke shi executive kuma su executive kuma akwai abubuwan da suke neman sai sun sami yarda da amincewa ta ƴan majalisu ta ba su sannan su yi waɗannan abubuwan to duka waɗannan abubuwan babu su babu dalilin su mutane ba su san mina aka yi ba me aka yi musu ko me za a yi musu amma idan da mutane sun yadda an zo an hada kai an hada karfi da karfi a duba jihar domin duk siyasun nan za su zo za su wuce amma jihar tana nan abin da ya kamata a fara dubawa shine ina za mu kai jihar nan tamu yaya za a yi a ciyar da jihar gaba shine abin da ya kamata a tsaya a yi wannan kiki gaga ba zai taimaki mutane ba saboda haka dole ne kowa ya aje ya maida wukarsa kobi ya zo ya zauna a zauna a yi sulhu babban matsalar anan ita ce wane ne zai iya kiran zaman sulhu wanda zai fito da cewa a zo a yi zaman sulhu na gaskiya to nauyin yana kan mai girma gwamna domin shi ne uban kowa idan asara ta fito ita za ta fi shafarsa ta fiye da kowa sai ya nemi dattijai wanda ya sani masu dattaku ba wai a'a dattijai na ukari kadai wanda yake gani ba a'a wanda ya san za su tsaya su duba abin su yi adalci ya kira su
kikika kan majalisar dai ya sanya bangarorin APC da na PDP na yi wa juna kallon hadarin kaji wanda ko a makon jiya aka yi kusan yin taho mu gama tsakanin matasan bangarorin biyu a gaban zauren majalisar in banda taimako da dauki daga jami'an 'yan sanda wanda suka kawo Jama'a masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri na yau, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Dan Allah ku zo mu zo hanyar gyara da tana cikin